بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka mutanen wannan gari mai albarka na gulbin a cikin karamar hukumar Giya ɗe cikin jihar Bauchi ina mana barka da wannan yammaci na ranar Lahadi mun shiga daren Litinin yammacin 14 kenan ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya dace da lissafin 31 ga watan Mayu 2026 kamar yadda mai gabatarwa ya ambata wannan ziyara ce ta sada zumunci da muka saba zuwa wannan gari na ƴan uwanmu na abokanmu na danginmu tare da ni akwai alaramma Malam Isa Datti hafizahullahu wara'a zamu so ya dan karanta mana wani abu a cikin alqur'ani mai girma da neman tubarriki daga alqur'ani a wannan jalsa insha Allah wa ta'ala bismillah wa barke
a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
الله أكبر بارك الله فيكم وأحسن إليكم Sheikh Malam Isa ya ba mu matashiya game da wannan tattaunawa daga waɗannan ayoyi a cikin suratul Ibrahim babu laifi mu danyi duba zuwa gare su a tattakeci a gurguje na'am wala dala su sakonci wala wani gida karbi sakonci Allah madaukakin sarki yana ba mu labari game da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Annabi Ibrahim yana cikin manyan annabawan Allah madaukakin sarki cikin ulul azmi minar rusul a bisa fasarar cewa ulul azmi minar rusul wato manzanni ma'abuta babban girma kamar a ce manyan janar janar a cikin dakarun annabta da manzanci ana ganin kamar su biyar ne akwai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kafin shi akwai annabi Nuh akwai annabi Musa akwai annabi Isa alaihi salatu wassalam sannan cikamakin su kuma shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to bisa wannan fasara annabi Musa Ibrahim alaihi salam yana daga cikin ulul azmi minar rusul sannan shine daya daga cikin annabawa biyu da ake ce musu khalila arrahman wato annabawa guda biyu wanda suke matsayin manyan masoyan Allah shi annabi Ibrahim da kuma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al khalil ana nufin babban mutum wanda Allah yake kaunarsa kaunar da ta sama Allah bai ganin laifinsa inda har zai laifi ma to Allah ba zai gani ba wato Allah zai kauda kai akan abin da yake laifi ne yadda yake su annabawa ba sa yi ma Allah laifuka Allah ya katange su daga laifi annabi Ibrahim yana daga cikin waɗannan manyan annabawa ranar alkiyama yana daga cikin annabawa waɗanda za su samu alfarma ta musamman daga cikin alfarmar da Allah zai yi masa shine dukkanin mutane za su tashi ranar alkiyama tsirara babu sutura kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha yake ce mata ranar alkiyama haka za a tashi kowa ba shi da komai a jikinsa na sutura Aisha take cewa mu kan mun shiga uku mu mata ya zami da wannan rana abun kunya haka Aisha yace mata ke Aisha ai tashin hankalin ranan ya wuce ka tsaya ma kana tunanin wani abun kunya ba za mutum ma ba zai san a tsirara yake ba to amma duk da haka a ranan sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a wayi gari a ganshi da sutararsa Allah zai bashi da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a same shi da sutura to menene ya baiwa annabi Ibrahim wannan daraja daga cikin abin da ya bashi wannan darajar shine abin da Allah ya ba mu labari na irin gwagwarmayar da yayi domin dama su annabawan duka in ka kalli waɗannan da ake ce ma ulul azmi minar rusul zaka ga cewa wasu annabawa ne da suka sha wahala a harkar da'awa annabi Nuh alaihi salatu wassalam ya dade a duniya Allah ya ba mu labari cewa ya aiko shi cikin mutane waɗanda fala bisa fihim alfa sanatan illa 50 am shekara 1050 shekara 950 ne yana wa'azi kuma cikin wannan shekarun ya yi wa'azi ba irin wa'azin da yayi ba da bai yi ba inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara yayi wa'azi lailan wa nahara dare da rana gida da kasuwa da masallaci din da ya ga mutane ya tara mutane ya musu wa'azi ya bi su ɗaya ɗaya gida gida yana musu wa'azi sadake shi har sai an ga kamar ya mutu a je a yadda da shi a jeji ko a juji sai in sanyin asuba ya da kai kawai sai ya farfado kuma sai ya ci gaba da wa'azi kuma duka bayan ya gama wannan wa'azin Allah ya ce fama amana ma'ahu illa qalil mutane ƴan kaɗan suka yi imani da shi da haka ma da aka zo halakar da mutanen zamaninsa jirgin ruwa ma ba zai cika da mutane ba dole da aka haɗa da dabbobi kullu hamil fiha min kullin zawjayn ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-ulum jirgin ruwa da aka ce ya gina to jirgin ruwan mutanen da suka yi musulunta ba su kai full lori na jirgin ruwan saboda karancin su duk da tsayin shekarun da yayi kuma kaga dai baka saka ce bai iya wa'azi ba domin annabin Allah ne Allah ne yake gaya masa ya zai wa'azi ashe ba wai tara mutane shine alamar cewa wa'azinka mai nagarta bane kawai daga Allah ne abu to shi kuma jarabawa da Allah ya mishi kenan kari akan haka kuma har a cikin gidansa akwai wanda ba su yarda da shi ba akwai matarsa akwai ɗansa wanda har ana cikin ruwan dufa nan yana cewa ɗansa ya bunayyar kan ma'an zo ka haukan jirgin ruwan nan dan yana cewa a'a sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'i qala la asima al-yawma min azabillahi illa min amrillahi illa man rahim an haka annabi wato Nuhu ya shiga cikin bakin ciki na halakar dan sa na sai da Allah ya dinga masa tankiya fala tasalni ma laysa laka bi ilm to gaji wahala annabi Nuhu ya sha shi sai Allah ya bashi babbar daraja Allah ya darajta shi yana ambaton shi kuma Allah ya wanzar da ambaton shi a cikin al'umma wa tarakna alaihi fil akhir Allah ya wanzar da ambaton shi to haka annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya gamu da wasu mutane da ba a taba yin al'umma mai taurin kai irin nasu ba shine banu Isra'ila in kaje karanta alqur'ani misali suratul baqara kaje labarin irin laifuffukan da suka yi wa Allah da irin taurin kai da rashin daraja da suka gwada wa annabi Allah annabi Musa su ce ƙarya yake su ce ba su ma yarda akwai Allah ba su ce in ka isa ka nuna mana Allah sai mun ganshi da ido sannan za mu yi imani su shiga cikin bala'i annabi Musa ya tausaya musu ya roki Allah Allah ya kawo musu mafita daga nan su lalace su koma wata barna barna wata bayan wata haka suka yi ta yi izgili iri daban-daban in ka dauki ita kanta misali kissar bakara din da aka samu wani an kashe shi ba a san waye kashe shi ba an wurgar da shi a kofar wani gida suka zo suka tambaye annabin Allah yaya za a yi ya ce musu ga abin da Allah ya ce ya kun siya abin da Allah ya ce din suka maida abin izgili har sai da abu ya girmama to haka aka yi ta wannan jidali da su jidali bayan jidali annabi Musa ya sha wahala a hannunsu ba ran ka da shi da dan uwan shi annabi Haruna su yi dan maraki na zinariya su fara bautata masa su ce kaza kissata su da yawa to saboda wannan wahala da annabi Musa yi shi ma sai Allah ya ba shi daraja wato Allah yana ba su daraja ne da gwargwadon wahalar da suka sha wajen kira ga tafarkin Allah to haka ka dauki annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi Isa da bai dade a duniya ba amma kashe shi ma aka so yi Allah ya dauke shi zuwa sama to haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya sha wannan wahala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala da mutanen Makka babu irin abin da ba su yi masa ba babu irin maganganun banzan da ba su gaya masa ba babu irin sharrin da ba su yi masa ba har sai da yana nema ya kamu da in a zamanin sai a ce yana nema ya kamu da hawan jini ko ciwon zuciya Allah yake ce mishi fala'allaka bakhi'un nafsaka ala athari in lam yu'minu bi hadhal hadithi asafa zaka je kashe kanka da bakin ciki zaki imani Allah ya ce mishi ka ba hankali Allah ya dinga labarta mai labarin annabawa dan ya san cewa ba kan shi faruwa ba shi kuma annabi takeicin da yake mutanen nan sun san mutumin kirki sun san asali yana sun san da amana da gaskiya ya zan kawo musu wannan alherin suki ya gudu ya je daifa ko zai samu da su taimaka mishi ya je ga sun ma fara nan wauta tunda su gara mutanen Makka sai dai makirci sai dai kullakulla waɗannan ku daga wa'azi da yayin farko aka kira wawa ya kace kullu ku jefe shi suka dinga jefe shi suka jijje mai ciwo har yake ce ma Aisha ban taba gamuwa da bala'i a rayuwata irin ranar ba wato ya ga bala'i dai murara yace ban taba gani ba Allah ya fushi saboda abin da aka yi masa Allah ya aika mala'ika mala'ikan duwatsu suka bi tare da mala'ikar Jibril shi ku je ku samu Muhammadu manzona ku ce in ya yarda waɗannan mutanen yau ba za su kwana ba duka zan halaka mai da su annabi saboda tausayinsa da rahamarsa da hangen nesansa ya ce a kyale su ka a halakar da su to kaga inda ya fifice annabi Nuhu kenan dukansu annabawan Allah ne amma shi annabi Nuhu da ya sha wahala kawai ce rabbi la tazar alal ardi min alkafirin dayyara ya Allah ka kashe su kawai gaba ɗaya a huta shi kuma zalla sai sa sai ce a bar su in ba su imani ba ina fata ƴaƴansu su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana so kowa ya tsira ne yana so kowa ya samu ya shiga aljanna Allah ka sa muna cikin wanda su shi to yanzu in ka je garin daifa zaka ga wannan abin aikace yanzu da muke magana daif din nan garin yana nan babu kafiri a cikin shi sama da mutum dubban ɗaruruwa amma dukansu musulmai ne kaga Allah ya cika mishi burinsa ya ƙara mishi yawan al'ummarsa to haka duka annabawa suka sha wannan wahalar musamman waɗannan manyan annabawa to wanda muke magana akan shi a keɓance shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda Allah madaukakin sarki saboda wahalar da ya sha a tafarkin Allah Allah ya mishi alkhairai iri daban-daban tun anan duniya daga cikin alkhairin da Allah ya masa ya sanya annabawa da manzanni da yawa a cikin zuriyarsa hatta annabi mafi daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma jikansa ne Yusuf alaihi salam jikansa ne Yaqubu da Ishaqa ƴaƴansa ne da jikokinsa a Musa da Haruna duka cikin zuriyarsa ne alhamdulillah to haka Allah ya sa annabawa da yawa a cikin zuriyarsa Allah kadai san iyakansu har sai suka zama annabawa a cikin banu Isra'ila kamar yawan malamai a cikin wannan al'umma aka kusan kowane gari da kowace alƙarya akwai malami mai wa'azi mai limanci mai karantarwa to haka banu Isra'ila suke kowane gari da kowace alƙarya akwai malami nabi yace kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun da zaran wancan ya mutu sai Allah ya tada wani amma duk da haka basu imani ba yadda banu Isra'ila suka dinga bugawa kaga manzo Allah sai sama cikin wahalar da ya sha bayan ya gama shan wahala da ƴan maka ya koma madina ƴan maka din nan basu kyale shi ba suka sake hada baki da wasu mutanen banza a madina sune yahudawa da sune dai waɗancan banu Isra'ila da munafikai sai yanzu sai zama wato masu bashi wahala yanzu sun karu da quraishi ne kadai su kuma da jahilci ba suke yanzu kuma akwai yahudu su kuma da ilimin su saboda haka makirci ne su kuma makarkashiya ce mai wahala warwarewa ga kuma wasu mahasadan su ne munafikai wanda su kuma suna cikin musulmai da su ake sallah da su ake fita jihadi din mitin din da ra'ayi da su ake kuma su tare da waɗancan kuma su ba yadda aka iya da su haka aka yi ta hakuri da su ko da aka ce annabi ma ya manzo Allah ka bari mu kashe wani da wani da wani ya ce a ina ya kashe su ai sai a je ana cewa ina kashe jama'ata an fa san munafikai ne su an san cewa ba addini suke ba Allah ya bada labarai da yawa akan su wa minhum wa minhum wa minhum cikin suratul tauba sai da aka ce an fara jin tsoro ko za a fara cewa wa minhum fulanu Allah ya yi bayani akan su dalla dalla ya sake yin bayani akan su a dunkule idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun duk Allah ya bada labarin abin da suke amma duk da haka ba haka aka kyale su ciwon ido sai hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta jura wannan damuwar yayi ta jura wannan rikicin saboda addinin Allah to kafin shi kakansa annabi Ibrahim ya fuskanci wannan matsala shine Allah ba mu labari wa idqala ibrahimu rabbi ja'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Allah yana ba mu labari yake cewa ka ambata musu lokacin da annabi Ibrahim yake addu'a yana cewa rabbi ya ubangiji ij'al hadha albalada amina wannan gari na makka ya Allah ka sa ya zama amintaccen gari gari mai aminci wa junubni ka nesanta ni wa baniya ni da ƴaƴana anna abudul asnam daga motar gumaka innahunna domin su gumaka rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas gumaka sun batar da mutane da yawa Allah ya ce meni Allah ya ce faman tabi'ani fa in tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim Allah ya bamu labari cewa annabi Ibrahim yana wannan addu'a sai Allah ya ce Allah annabi ya ce man tabi'ani wanda din ya bi ni ya Allah fa innahu minni to shi ma mumini ne tare da ni ya Allah wa man asani ya Allah wanda ya saba mini fa innaka ghafurur rahim duk da haka Allah ina roƙonka gafarta masa har wanda ya kibbin abinda nake sannan ya sake cewa rabbana ya ubangiji inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhar'i na zaunar da wani sashe na zurriyata a wani kwazazzabu a wani wadi shine kwazazzabu ghairi dhar'in wanda ba yi da tsoro babu yabanya inda baitikal muharram kusa da ɗakin ka wanda yake mai alfarma
rabbana ya ubangiji na musu haka ne li yuqimus sala dan su dinga tsayi da sallah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi ya allah ina roƙonka ka sa zukatan mutane su dinga kaunatar zuwa inda zuriyata suke din warzuquhum minat thamarati ko kuma ya allah ina roƙonka ka azurta su da ƴaƴan itatuwa la'allahum yashkurun kusa samu su dinga gode maka Allah ya ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'li Allah ka san abin da muke koyo a zakatunmu cikin da Annabi Ibrahim Allah kuma ka san abin da muka bayyana ya Allah sai ya ce wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis sama babu abin da yake buya ga Allah a sammai ko ƙasa Alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibari Isma'ila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a ya Allah ina godiya ga abin da kai mini ka bani ƴaƴa da girman shekaru na lalle Allah kai mai jin addu'a ne ya ci gaba da cewa rabbi ja'alni muqimas sala Allah ka sa in dinga tsayi da sallah wa min dhurriyyati Allah ka sa ƴaƴa na da zuriyata su zama tsayi da sallah rabbana ya ubangiji wa taqabbal du'a Allah karɓa mana wannan addu'a yana ka karanta ga ta mallam ka kara rabbi gfirli wa liwalidayya ya ubangiji ka gafarta mini ka gafarta wa iyayena walil mu'minina ka gafarta wa dukkanin mu'minai yawma yaqumul hisab ranar tashin alkiyama wannan gabar ta labarin annabi ibrahim karshe karshen farayuwarsa ne bayan ya gama shan wahala domin na farko tukunna shi ba mutumin makka bane shi mutumin falastinu ne Allah ya bashi annabta ya sha gwagwarmaya da babansa ma ya kera da abin da yake baban nan nasa sai da suka yi baran-baran babansa yana cikin shugaban masu wata gumaka annabi Ibrahim ya sha wahala ya sha wahala har aka zo ga an shirya an gwala wuta an tara itace bila adadin kawai za a kona shi suka gwala wutan nan suka sashi a madaddawa suka harba shi cikin wutan Allah cikin hikimarsa ya hana wutar ta koma shi ta kona shi kullu ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim wa aradu bihi kaidan Allah ya ce sun yi niyyar mushi lalata sun yi niyyar mushi makirci ya allahumul akhsari muka sa sune wulakantattu nabi ibrahim jama'a wahalar da ya sha baka taba ganin irin ta ba kai tunanin a ce ko hannunka ne kawai za a kama a kona ko kai tunanin irin bala'in da mutanen da ake konawa a kudancin Najeriya suke shiga za a ce an kama wani an yi only kafin ankara an same ta ya kona shi ya zai ji kai ma an kana da imani ka gani Allah ka ji to ina kuma ga wanda aka hura wuta katotuwa wuta ta ita itatuwa annabi Ibrahim sai dai waye gari ba yi da kowa shi sai Allah yake cewa inna ibrahima kana ummatan shi kadai al'umma kadai sai da waye gari ba yi da kowa yazo yayi aure to ya kaga in kai aure kana fatan ka samu sauki saboda za a fara haifan maka zuriya haihuwa ta ki zuwa haihuwa ta yi jinkiri yazo yayi tafiya da matar aka zo wani sarki azzalimi yana so ya kwace mishi mata to daga baya matar ta bashi kyautar kuyanga to wannan kuyanga ce sai Allah ya sa sai ta dauki ciki shine kaji a cikin addu'a shi yana cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq ina godiya ga Allah da ya bani ƴaƴa bayan na girma wannan ƴaƴa haife su bayan shekarun su sun yi nisa aka haifi isma'il aka zo aka haifi ishaq aka mishi bishara cewa kuma min wara'i ishaq ya aqub ishaqan zai haifa masa jika yaqub shi kuma jikan zai haifi ƴaƴa da yawa a cikin sa akwai annabawa su annabi Yusuf da sauran ƴan uwansa to daga cikin tashin hankali mai girma kuma bayan haifi Isma'ila din nan ya girma sai Allah ya nuna mai alfarki cewa ya yanka shi da waye gari yana ba dan labari cewa inni ara fil manami anni adbahuk fanzur ma za tara shi naga Allah ya ce in yanka ka amma me shawararka ka imagine dan da ka haifa bayan wahala ko da mutuwa ne ma a ce Allah ne dauki abin sa ai sai kai daga sai kai tawakkali sai an ta baka hakuri sai ka ta kai zuciya nesa ka dinga tana cewa dai kai da shi dukan Allah ne in ba ka mutun jahili ne sai ka faɗa muranan maganganuwa shi ne kan wannan abu da aka mun banke ba a kyauta mun ba kaza kin yanda arna suke arna ka suna cewa god why suna tuhumar Allah to kaga akwai musulmai ma masu irin wannan jahilci ai wannan yayi asara ko aka masa mutuwa bai iya rike bakin sa sai ya ta maganganu marasa kyau ana nabi ibrahim bai yi ma Allah jayayya ko musu shi ma dan isma'il shi ma da yake dan kirki ne yace ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin to shine fa Allah ya cece shi ya cece mu ma gaba daya lamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ayya ibrahim kar sadaqata ruya Allah ya cece mu gaba daya kamar da yake cewa ce da diyanka mutane za a dinga ko daga sai ya gari yake fadi to zuma kuna jin irin jaraba da nabi ibrahim yake ciki irin wannan jaraba to ana nan kuma sai Allah ya ce da matar da dan ka dauke su ka tafiya daga Palestine ka kai su can wani waje shine Makka da lokacin babu kowa ce ka je kawai ka basa a ci kamar a ce ka yayanka daga cikin gari kawai ka kai su jeji ka basu daga uwa sai dan ta jinjiri ka basu kawai ka dawo ka in ba Allah ba waye sai mutu wannan kuma haka ya hakura ya je kai su da ya je ajiye su ma ya kasa koyi musu sallama saboda raɗaɗin da yake ji a zuciyarsa ya juya ne tafi ta ce ya za ka ban mu a nan ya ce Allah ne ya ce in ban ku a nan ta ce to shi kenan je ka Allah ba zai wulakanta mu wannan duka Allah yana mai jarabawa ne shi yasa Allah yake mashi take wa Ibrahim allazi waffa annabi Ibrahim wanda ya cika duka abinda Allah ya ce masa yayi sai da ya cika malaman tarihi suka ce hatta da shayi kaciya annabi Ibrahim da girmansa yana dan shekara 80 Allah ya ce masa ka je kai kaciya kaciya tana daga cikin wato kyakkyawar dabi'ar da Allah yake so mutane su rayu akai abubuwa guda 10 wanda yake so mutum ya dinga yi a mai kaciya ya dinga askin mara ya dinga cire farce ya dinga goge bakinsa da sauransu sun kai guda 10 ko 50 ko 20 minal fitra to shi ba irin yanda akai mana muna yara kaga akwai saukin ciwo baka ma sani baka tashi dai kagan ka kawai a haka sai dai a baka labari galibi yanzu jiradare ma ake yi mako to shi fa sai da ya kama dattijo dan shekara 80 sannan Allah ya mishi wahayi cewa ka je kai wa kanka kaciya aka ce zuwa ya kuya a wani waje wata saura inda ba wanda zai ga tsarecin sa ya samu a wuka ya datse lobar ya zauna a nan har ya yi jinya sannan ya fito babu wani abu da Allah ya taba umarnin sa wanda ya gaza daga cika umarnin Allah kisa Allah ya bashi wannan daraja ka duba ka ji kuma anan duk da haka ba ji irin addu'ar da yake addu'arsa ta farko ita ce Allah ya tsare shi daga shirka shi da zuriyarsa kamar da yake ce kuma saboda gumaka sun halakar da mutane da yawa jama'a wanda kuma duk ya mutu yana bautar gunki to halakarsa duniya har lahira ce wannan gaba ce ne muhimmanci da ya kamata mu kalle ta har yanzu mutane a cikin musulmi suna samun kansu a cikin wannan rudani yanzu musulmi nawa ne da za ka zo ranar juma'a ka tar kasuwar giya ne a ka kasuwar musulmai ce in ka gama ar ne bako ne ta gida ya zo siyan hatsi ko dabbobi ko ya zo wata harkarsa amma dai duka musulmai ne suke cin kasuwar mutum nawa za ka same su da guru da laya a cikin kasuwarsu wanda bokaye suka ba su to waɗannan fa bota gunki suke ba da za ka tare a talisafa watakila a cikin duka mutane 10 za a samu uku kowane uku a ce waɗannan da guru a jikinsu ko da laya kuma sun yi amanna da cewa wannan shi ne kariyarsu ba Allah ba to wannan bata ne halaka ce da ba wajibi ne mu guje mushi ba zai kai mu ga tsira ba Allah shi yake kaddara mutane shi ya halice su shi yake kaddara musu rayuwarsu da guru da laya da boka da matsafi batattu ne ba za su yi maka maganin komai ba duba kaga annabin Allah ne ba amma da wannan addu'a ya fara saboda muhimmancinta ya ce ya Allah ka tsare ni daga bautar gunki ya Allah ka tsare zuriyata shi saboda gumaka din nan sun halakar da mutane da yawa me yasa wannan addu'a take da muhimmanci saboda ita ce ta shafi tauhidi wanda kuma idan mutum bai mutu da tauhidi ba ya shiga ukunsa sai Allah yake cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun di yadda ra'ayi karka sake wata gaga'a ta dibe ka ka mutu ba kana musulmi ba karka sake di yadda ra'ayi din yadda ra'ayi ka mutu kana musulmi domin ka mutu kana musulmi ko mun matsala in Allah ya so zaka tsira daga ƙarshe amma wanda ya mutu yana kafiri to Allah wadauke sake ya alƙawarin ba zai tafata masa ba Allah ka tsare mu daga kafirci daka Nabi Ibrahim yake wannan addu'a yana maimaita ta yana fadan kuma hujjojinsa yace rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas sun batar da mutane da yawa to kuma kaga rahama da tausayi ta Nabi Ibrahim yace ya Allah wanda ya bi ni ya Allah yana tare da ni ne ka gafarta mini ni da shi ya Allah wanda kuma ya maka laifi su ma Allah ka gafarta musu wa man asani bai ce fa innaka antal qawiyul aziz Allah kawai kai yadda ka garama da shi sai ce Allah ka gafarta musu fa innaka ghafurur rahim sannan kuma ya ƙara dawo da waccan matsala ya ce ya Allah ga zuriyata nan na bar su a inda ka ce in bar su a wani gari wanda baya yin tsuro makka ba ta da yabanya wato babu fadama babu gonaki babu ƙasar noma duwatsu ne baƙaƙe masu zafi basa babu wanda zaka shuka wa zanyi ba a yi ruwan damana wannan da ka sani ya ce wai a yi wata huɗu ana ruwa ko wata biyar har ya ishi mutane har a yi marka-marka ba a yi watakila shekara sai a yi ruwa sau biyu kawai don gari ya ɗan sanyi ya ɗan yi sanyi to kaga a ɗabi'ance za a ga wannan ai ba wurin zama ba ne mai ɗan adam zai ci balantana dabbobinsa mai ɗan adam zai tanada mu misali yanzu na mutanen karkara da muka yi amanna da noma to sai ka fara tanan a ce ka tashi ka koma inda ba a yi ruwan damana inda babu ƙasar noma inda babu lema fadama da za a yi noman rani babu wuri mai kyau da za a yi kiwon dabbobi ai za ka ga cewa to rayuwa ba ta yi a nan amma Allah cikin hikimarsa ya ce a bar su a nan wanda kuma wannan shine asalin kafogar Makka wannan mata Sarra bin mahaifiyar Annabi Isma'il ko ita ce dai ta kafa garin a sanadiyarta wannan gari ya kafu a sanadiyarta aka samu ruwan zanzam a sanadiyarta ake yin wannan abin da ake ce masa fada marwa a sanadiyar guje-guje da ta dinga tana neman madantar ruwa tarihi ne mai yawa kuma ka duba irin yadda Allah ya anshi addu'a Annabi Ibrahim garin ya albarka da Allah ya ce Allah ba mu labari yake cewa biwadin garin inda baitikal muharram rabbana li yuqimus sala ka duba ka ga yadda ake tsaye da sallah a Makka jawa babu wani abin da yake sallah muhimmanci a Makka ka yi kai muhimmanci sallah a Makka kuma dama ita ce abin da Allah ya kawo mutane su yi a duniya dan haka da suka muhimmantar da sallah jiba albarka da Allah ya musu ashe mu ma da zamu tsaye akan tauhidi mu tsaye akan baiwa sallah muhimmanci mu kwatanta dan ba za mu yi irin na Makka ba to da Allah zai kawo mana alheri a cikin rayuwarmu wala an alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama da mutanen garuruwa za su ji tsoron Allah su yi imani da mun bude musu kofofin albarka ta ko ina to su da suka yi imani suka ji tsoron Allah sai Allah bude musu kofofin albarka kaga dai ba sa yin noma amma kuma garin bayin wa babu almajiri a garin wanda za a ba wanda yake jin yunwa kowa ya ci abinci ba wanda yake kwana da yunwa a Makka abinci sai dai a zubar kuma tun da can haka ne yayin su ba su da koguna amma ba a kishirwa ba a neman ruwa a rasa ba su da ganuwa katanga irin ta manyan birane amma kuma ba barayi aminci babu kidnappers babu yan bandit ba duk wani azzalimi bai ma jin daɗin garin saboda wannan addu'a da Nabi Ibrahim ya musu sannan kuma jiba da yace ya Allah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi ka sa zuciyar mutane ta zama tana tsananin ƙaunar zuwa wajen babu wani musulmi da ya kwana a duniya wanda bai san ya je Makka sai a rasa ma wai da wanda ya taba zuwa da wanda bai taba zuwa waye ya san zuwa garin haka ake tattauna wannan shine wanda bai taba zuwa bane ya fi shauki ko ko wanda ya taba zuwa saboda kullun mutane ne suna shiga garin suna fita da sunan umara da aikin haji sunan umara da aikin haji a banan nan ana lissafin cewa wajen miliyan mutum miliyan da dugo takwas ne wato gab da miliyan biyu suka yi aikin haji kuma yanzu haka misali mutane sanan suna jira abu da umara su fara tun yanzu sun fara shiri kullun mutane ne suke shiga garin suna fita kuma duk wanda ya shiga garin abin da ya je yi kawai shine ibada ya je ya ziyarci ɗakin Allah ya yi tawafi ya sha ruwan zanzan ya sa'ayi ya ziyarci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci sauran wuraren da ake ziyarta Baqi'a da Uhud da makamantansu duk wanda ya je garin abin da ke kai shi kenan sannan kuma jama'a kuma ta fahimta makudan kudade ake kashewa da diye da dan adam yake jaraba san kudi wa innahu li hubbil khairi la shadid amma zai iya tattara duk abin da yake da shi je garin nan ya rawa bai da komai ka duba ga yanda bafullaci yake san saniya akwai wani abu da bafullaci yake sai da saniya yake kamar zuwa aikin haji zai zo aron yan samaya kansa sai da saniya sai dai a masa dole babban sai ya ce aje a sayar bisu ne amma zai sai da saniya ya je aikin haji manomi zai sai da amfanin sai ya je aikin haji alhajin birni attajiri zai kwashi kuɗi a cikin jarin sai ya je aikin haji ko umara ba wanda yake ganin cewa yayi asara in banda yanzu dinan daga baya da aka samu su asararru ɗan boko ɗan son duniya da suke ganin wai ɗiban kuɗi a je aikin haji asara ne wanda yake amfani da social media zaka dangane irin wannan maganganun banza shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabi'u bainal hajji wal umra ku dinga bibiyan aikin haji da umara nabi yace yana sanya albarka a cikin dukiya da aka duma su tana ba su taba ba su kuma su zo ba sa complain kullun kuma suna ƙara samun kuɗi kai kada kake ta complain kai comrade baka da kuɗin zuwa ne shi yasa kaga Allah ya ansa mai addu'ar sa Allah ya sa zukatan mutane suna kaunar garin to me ke sa kenan a kaunaci garin ku shine kun tsaya kan addini muna son mutane su kaunaci garin mu su kaunaci al'umman mu su ta diban dukiyarsu suna kawo garuruwan mu to in muna son addini za su yi mana haka su saboda abinda Allah ya huwace musu na soyayyar addinin Allah da daukan gabarin sa da haka kowa Allah yake same da zai ije garin ya aikin haji ko umara ya dawo wani zaka ji ya ce yayi so kaza amma har yanzu yana fatan ya sake komawa ko wani malami cikin malaman magabata ina jin ba na manta ba Sufyan dan Uyaina malam Sufyan dan Uyaina ake ba da labarin sai da ya aikin haji guda 60 yana zuwa aikin haji duk in yaje addu'a sa ya Allah ka sa in dawo in ƙare sai Allah ya amsa masa sai ya dawo ya sake ta 60 din da yaje sai ya ce kai ina jin kunya Allah kullun na roke shi ya bani yau ba zan yi wannan addu'a ba to ai ko yana hanya kuma bai isa gida ba sai a gawa ya mutu a hanya to haka tun da kenan sanda akwai wahala daga garin su a Iraki zuwa Makka a wancan zamanin tafiyar kwana 30 ne zuwa 35 akan abun hawa akan raƙumi ko doki ko makamantansa ana yada zango ana kwana ana tashi sai kai kamar kwana 30 zuwa 35 zaka isa Makka ko Madina wasu ma a hanya suke mutuwa wani dabba shi ta kasa wani guzurin shi ya ƙare ko mu yanzu ai muna jin labarin irin mutanen da suka taba aikin haji ta Sudan su ne Hausawan Sudan ai wasu makale a Sudan wasu makale a Misra wasu makale a Chadi wasu makale a Borno haka duk suke makalkalewa wasu shikenan wani kuma daga nan ba a sake jin labarin shi ba a hada a lahira kawai shikenan duk da sunan zuwa aikin haji a sanda yake wancan wahala to balantana ko wanda yake da sauki jirgi da dauki mutum yan awanni kawai ya aje shi a can to duka wannan yana kuma zuwa ga falalar da Annabi Ibrahim ya samu ne saboda tsayuwa da yayi akan mene akan addinin Allah shine Allah ya mishi wannan falalar ya amsa mai addu'o'insa shine duk duniya take cin moriya waɗannan addu'o'in wato mu gane falalar da mutanen samun mutamuwar mutanen kirki a cikin al'umma wanda suke bin Allah wanda saboda su Allah zai daga mana kafa ka abubuwa da yawa wanda saboda addu'arsu Allah zai mana maganin matsaloli da yawa to idan ku ya zama na cewa mutane duk sun wayi gari sun zama wasu lusarawa babu wani na Allah na kirki wanda law aqsama alallahi la barra to su waye zasu nemi alfarma wurin Allah kenan ta haka wajibi ne jama'a mu tashi wajen ilmantar da ƴaƴanmu da al'ummarmu da gyara rayuwarmu dan mu zama mutane kirki da Allah zai saurare mu sannan Nabi Ibrahim ya tsaya ya sake cewa ina ne ma yawwa warzuqu min as-samarati la'allahum yashkurun ya Allah ka azurta su daga ƴaƴan itatuwa dan su dinga gode maka kamar da muka ambata garin makka babu yabanya babu danshi ko bishiyawu masu dan itace amma Allah ya musu falalar da za a je a dauko abin siyarwan daga wata ƙasa a kawo shi makka sai kuma yafi sauki a makka sai ka ji na makkan yafi sauki yafi dadi a baki misali yanzu da mangoro da lemu da ayaba da kankana duka kawo musu aiki daga wasu ƙasashe amma kuma wasu ƙasashen ba su fi su moriyar wannan abu Allah ya azurta su da wannan ayi tatuwan dan itacen su da suke da shi na wajen kawai shine dabino da inabi su kuma da ma an ban musu kayan su babu wanda ma yake so ya ja da su sannan nakum ma kuma an kawo musu kuma suna hadawa da shi kaga dai yana cikin falalar da Allah ya musu wannan yana koma zuwa ga tsayuwar Annabi Ibrahim akan addinin gaskiya da kuma tauhidin Allah sannan sai ya gode wa Allah akan baiwar da Allah ya musu wannan yana nuna mana cewa ashe ƴaƴa da ake haifa ashe kyauta ce daga Allah da ta cancanta har a gode wa Allah ƴaƴa ba abin kiba ne ƴaƴa ba abin tozartarwa bane su ne kyautar Allah kuma da Allah yake cewa yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aga Allah yake yana bada kyauta ne Annabi Ibrahim din nan da duk alfarmar da Allah ya mishi ta annabta da manzanci bai ga cewa bai da bukatar yaya ba sai su gaba da addu'a da nunawa Allah bukatar sa zuwa ga yaya har sai da Allah ya bashi yayan duk da dai a lokacin shekaru sun kama shi kuma Allah ya wanzar da zuriyarsa wanda tace ta zama zuriya biyu zuriyar gidan Isma'il Larabawa kenan da zuriyar gidan Ishaq ita ce banu Isra'il saboda haka wannan addu'a da yake cewa alhamdulillahi allazi wahabali alal kibar isma'ila wa ishaq yana koya mana godiya ga Allah ne akan ni'imominsa Allah ya maka ni'ima to Allah yana so ka dinga gode masa akan wannan ni'ima daga cikin godiyar da Allah yake so a yi game da ni'ima shine kowace ni'ima da Allah ya maka ana so ka alkinta ta yadda za ta zama mai albarka da gaskiya mun da Allah yake mutane akwai lafiya ni'ima lafiya ni'ima ce da dama da Allah zai baka damar yin wani abu na alkhairi arziki na wadata na dukiya ko arziki na shugabanci na sarauta ko arziki na ilimi da sauransu to duk wanda Allah ya baka a cikin wannan ko na ƴaƴa din to ana so ne wannan abin ka alkinta shi yadda zai zama mai kyau da za a ci moriyarsa in Allah ya baka dukiya ci moriyarta shine kai aikin arziki da ita in Allah ya baka shugabanci ci moriyarsa shine ka taimakawa al'umma kai abin da ya dace na shugabanci da za a tafaka fatan alheri in Allah ya baka ilimi mas'uliyarka shine ka karantar da mutane ilimin kar kai musu rowarsa haka in Allah ya baka ƴaƴa ka tsaya kai musu tarbiyyar da za su zama mutanen kirki da al'umma za ta amfana da su wanda kai ma kana cikin kabarinka za ka amfana da su kar ka sake ka bar ƴaƴanka yadda za su lalace har a dinga Allah wadare da su ko a dinga kallonsu a matsayin matsala a cikin al'umma ko a dinga tsine ma iyayensu albarka domin idan yaro ya yi abin kirki kafin a yabe shi sai an yabi iyayenshi idan ya yi abin banza kafin a zage shi sai an zage iyayenshi saboda yana daga cikin siffar mutanen kirki shine gode ma ni'imar Allah ta hanyar yin abin da ya dace da ni'imar sannan yana daga cikin siffar mutanen banza kuma shine butulce wa ni'imar Allah Allah ya mutum ni'ima mutum ya nuna shi bai damu ba ko kuma ya kasa yin abin da ya dace Allah ya bashi wadata ya zama marowaci ko ya zama mai korafi mara godiya Allah ko Allah ya bashi ilimi ya zama mai girman kai da dagawa wa mutane da rashin arziki, to Allah ya bashi ƴaƴa ya sakaci da su, da musu tarbiya ba, duk wannan yana cikin butulci ga ni'imar Allah. Allah kuma baya son bayi masu butulci, Allah yana son bayi masu yabawa ne. Annabi Nuh don cewa Allah ya ce mashi innahu kana abdan shakura, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi girman da Allah ya bashi cewa shine bawa mafi daraja a cikin bayin Allah. Aisha ta ba mu labarin cewa yana yawaita sallar dare, ga azumi, ga istighfari, ga neman gafara Allah, yana sallah. Aisha ta ga har kafafun shi sun kumbura saboda tsayuwa, da ya idan ta ce mishi a manzon Allah, me yasa ba za ka rangwanta wa kanka ba, kai da Allah ya ce ya gafarta maka komai da komai? Me ya ce mata? Ce Aisha, ba zan zama mai gode wa Allah ba? Afala akunu abdan shukura, ta ka shi godiya Allah gare shi, girman da Allah ya bashi shine ya tsananta bauta Allah. Idan Allah ya baka Qur'ani, godiya da Allah yake so ka mishi shine ka zama daga cikin khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Idan Allah ya baka dukiya, godiya da Allah yake so ka mishi shine ka zama daga cikin da Allah yake cewa masu arziki sun shiga uku sai wanda ya bayar dama da hagu. Idan Allah ya baka mulki, godiya da zaka yi wa Allah shine ka zama daga cikin masu al-muqsituna, shuwagabanni masu adalci, waɗanda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar kiyama suna cikin da Allah ya saka su a cikin inuwa al-arshi. Allah ya manzo Allah ya ambaci cewa daga cikin mutanen da Allah zai saka su a cikin inuwa ranar lahira, rana mai rana mai zafin rana, shine akwai shuwagabanni masu adalci. So zaka ga ma ni'ima ta farko da Allah ya yi wa kowa shine ni'imar da Allah ya ka a matsayinka na musulmi. Ni'imar musulunci kaga wannan ni'ima ce ga magari, kowa anan yana enjoy dinta. Aka haife ka, iyayenka musulmai, kakanninka musulmai, a tarihinku baka taɓa sanin labarin waye wanda ya shiga musulunci a zuriyarku. To me ya kake yi da wannan ni'imar? Shin kana yin abin da ya dace na musulmi? Ɗabi'arka, mu'amalarka, ibadarka, zamantakewarka, alaƙarka da sauran al'umma, shin irin ta musulmi ne? Idan eh ne, to ka gode Allah, ma'ana kana yabawa Allah a ni'ima da ya maka mafi girma, shi ita ce ni'imar musulunci. Ko kuwa kana ɗan musulmi amma ba ma za a gane ka ba, ka yi wata shiga banza, ko ka tara wani gashi ka rina shi kamar gashin kare, ko kai wani shaki ne kan ɗan shaye-shaye, ko kuma wanda kare na kowa, ko kuma a kira sallah a yi sallah ba abin da ya dame ka, da ire-iren waɗannan abubuwa na jahilci da suka yi a cikin mutane. Yanzu irin iyayen iya shegen da matasan masu yanzu na DJ, wani shaki da ake cewa DJ, da zaran ya shigo gari shi kenan dujar ya dawo, kuma dattawan gari su rasa yadda za su, wai an kira wani shiki ya zo ya ta kiɗa ya kwana, yana kiɗa yara suna badala a gabansa, kuma duka ya yi musulmi. Ko ga mutum da wata shiga wadda in akan hanya ne an baro a kwangar an kama hanyar Jos, idan rigima ta ɓarke ba za ka kashe shi, za a matsayi musulmi ba, kawai an ga wani arne kawai za a buge shi, Fulani kawai su buge shi a banza suna ganin sun ɗau fansa, tunda suna rigima da arna maƙwabtansu. Ko kuma shi ma tunda ya san iya shege ne, da zai bai kama rashin lafiya ya ga kamar zai mutu, sai ce dan Allah na mutu a mu aski, ba kyau yi magawa aski, haka za a kai ka da wannan gashin, ba kyau, ba aski wa gawa gashin ta, haka ake barinta. Yadda kai ka mutu haka za ka tarar da Allah, kuma ya ga maka wannan kai aski shi kenan, Allah sai ya ce a to tunda wannan ya aski ba komai, ai da wannan za a lissafa maka, da wannan in kana son tun yanzu da ranka da lafiyarka da hankalinka ka tuba, kawai ka yi aski, ka gyara kanka, ka gyara mutuncinka, ka kama sallah, ka kama salati, ka kama biyayya iyaye, shine tsirarka. Amma ba wai sai hatta idza hadara ahadakumul maut, sai kaga mutuwa, kaga mutuwa marara, inna allaha la yaqbalu tawbatal abdi, ko yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir, Allah yana karban tuban bawa matakar bawan bai kai wato lokacin gargara mutuwa. Nabi Ibrahim ya ci gaba da addu'a, yana sake maimaitawa, ce rabbi, ya Ubangiji, ij'alni muqimas salah, ka sanya ni mai tsayi da sallah. Kaji ya sake maimaita batun sallah, saboda muhimmancin sallah a wajen dan adam yafi komai manzo Allah sai sai ya ce arihna biha ya bila duk sanda nabi shigo cikin wani kunci babu abin da ke faranta mai rai kamar sallah ayyo kar ka sake a same ka da matsala game da sallah nabi yana cewa ranar kiyama ita za a fara aunawa indai sallah ta yi to komai ma za a daga maka baka idan ko sallah bata yi ba komai sai Allah safa ko mutum ba zai kai labari saboda jama'a tsayi da sallah yinta akan lokaci yinta cikin natsuwa yinta cikin jami'i kiyaye ta kullun har sai ka mutu wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin idan mutum yana matafi ana iya cewa ya sauke azumi daga baya yara ba amma ana sauke sallah sai dai a sauki ya ce kai kaso mara lafiya ya sauke azumi amma mara lafiya yana cikin aikin shi zai bar sallah ko da taimama ne ko da kwance ne haka za a ce dai yayi ba za a ce to shikenan ya bari sai ya warke sai dai in ya fita daga hayyacinsa bai san inda rayuwarsa take ba saboda ya ƙara cewa ya Allah ka sa nawa mai tsaye da sallah wannan yana cewa kuma tsaye da sallah ba yin ka bane yin Allah ne kai ta'adda Allah ya sa ka zama mai tsaye da sallah dabara kade kade ba za ta maka ba ya ci gaba da cewa wa min zurriyati don kana addu'a ka dinga hadawa da zuriyarka kar kai kadai ku anfusakum wa ahlikum nara nabi ibrahim yace wa min zurriyati kamar yanda a farko yace rabbi ij'al hadhal balada aminan wajnubni wa baniya nan ma wa min zurriyati ya karama mai tsaro shi Allah ka sani da ƴaƴana mu dinga tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a ko sai yace rabbi ghfirli wa liwalidayya sai kuma addu'a ga iyaye walil mu'min da sauran mu'mini jama'a mu dinga tunawa da iyayenmu kullum muna musu addu'a iyayenmu da suke rayi da wanda suka mutu duka mu dinga musu addu'a kamar yadda Allah yake cewa wa rabbir hawma kama rabbani sagira Allah ka tausaya musu kamar yadda suka tausaya mana da ina yaro ba za ka taba samu wanda yake tausayin mutum kamar iyayensa ba da sun so ba za ma ka rayuwa tun farko amma za su gwammace su su shiga cikin duk damuwa da kunci don kai ka samu rayuwa saboda ka kai kuma kar ka zama mai butulci ta hanyar mantawa da su duk ɗa na gari baya mantawa da iyayensa a addu'a suna da rai ballantana kuma in sun mutu to kar ka sake wannan ya fita daga cikin addu'o'inka a kullum addu'o'inka da kake a sallah addu'o'inka da kake a lokacin da duk kake yin addu'a ya zama daga cikin kullum qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira aqalla ka dinga wannan addu'a ya Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka ji kaina ina yaro kaga nabi ibrahim bai gushe ba yana ma iyayensa addu'a da yake akwai maganganu da yawa akan matsalar babansa ko jama'a wannan shine takaitaccen tattaunawa da Allah madaukakin sarki ya kaddara zamu samu a daidai wannan lokaci wanda ba wai mun shirya wa'azi ne ko mun zo da niyyar wa'azi ba gaskiya kawai dai mun zo ziyara ne kuma ya zama kamar al'ada da an zo ziyara da babu laifi kalma ɗaya ko biyu ba a san inda za ta amfane mu ko ta tuna mana wani abu ba don haka fatan mu dai ya zama abin da yake na alkhairi mai albarka Allah ya sa mu amfana da shi ko babu komai Allah ya ba mu ladan da yake ba mutanen da suka zauna a inda ake ambaton Allah Allah ya sa a sa sunanmu a cikin rijistar nan ta mala'iku da suke yawo suna neman ina ne ake ambaton Allah su rubuta sunayen mutanen da ke wurin su je su kai wa Allah rahoto cewa mun je masallaci kaza mun tarar da suwane da suwane da suwane suna ambaton Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce to ku sheda ya ku mala'iku duka na gafarta musu har mala'iku su yi mamaki su ce to ya Allah duka kuma ba za a ware wanda suke da ikhlasi ba Allah ya ce duka na yafe musu ce Allah haddafa wa nafa mala'ikun za su faɗi sunan wani a wajen wanda su suna ganin bai cancanta ba ce wani kawai cajin wayarsa ya zo fa wani ma barawan takalmi ne wani kuma ya zo wucewa ne kawai ba shi da abin da zai yi da ya tsaya manufarsa ba mai kyau ba ce Allah ya ce haddasu suna gafarta musu eh to Allah ya samu a ciki ko da wannan muka samu sai mun samu albarka balantana ma na fata a cikin nasihoyin nan zama akwai abin da za su amfane mu akwai abin da za su taimaka mana wajen gyara rayuwar mu akwai abin da za su sa mana tintintini akan yadda ya kamata mu rayuwar mu muna addu'a ga dukkanin iyayen mu sauran musulmi da suka gabace mu, Allah Ubangiji ya gafarta musu, Allah ya sanya kaburburansu su zama raudatun min riyadil janna. Ya Allah karka sanya kaburinsu ya zama hufratun min hufarin nira. Sannan mu kuma da muke rayuwa, Allah ya sa mana albarka a cikin rayuwarmu. Idan tamu tago, Allah ya sa mu cika da imani. Muna fuskantar wato kakan zabe a wannan ƙasa tamu. Allah muna addu'a ka zaba mana shugabanni na gari. Allah ka kawar mana da shugabanni waɗanda suke ba na gari ba. Mutanen kirki, mutane masu nagarta waɗanda za su taimaki al'ummarka ya Allah bayinka. Allah ka sahale musu wannan aiki na shugabanci. Waɗanda kuma suke azzalumai ne, mamugunta, macuta, masu neman kawai cutar da mu, Allah ka yi mana nesa da su ya Allah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.